tuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai
jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya barka kuma da wannan lokaci na kishirwa ubangiji Allah ya sa a gama lafiya Salo Garba nake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi idan ba ku manta ba makon jiya mun so mu tattaunawa ne da bakon namu Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Yar Adua dake Katsina yau zamu dora daga inda muka tsaya da wannan tambaya da nayi masa wato kana ji da wannan sabon tsarin naira za ta sake faduwa
eh za ta kara faduwa so sai ma kamar yana ma da yani tsakanin 150 da 8 kaga a gobanci yana da yawa wanda kaga akwai tashi wurin har kashi 36 ne da na kiyasta so kaga wannan tashin da yayi zai kawo kamar wani abu ba da ta a lokaci dai a garjin naira ta kare saboda dama wancan tsarin na kayyade garjin naira yana kawo kaman abin da muke cewa manipulation kuma ka kawo wani cikas a cikin kasuwa yayin da kasuwa ta ce kai kuma ka ce ga yanda take saboda a lokacin ma ko da naira ya kamata ta rage daraja sai ka ga ana tsara masa daraja wanda bai cancanta ba
haka
ko bai dace a kasuwanci ba
kana jin kaman gwamnati ta riga yanzu ta sauko kenan ta yadda a rage darajar naira kenan ko
eh to duk da cewa shi shugaba Buhari ya ce shi baya so a rage darajar naira kai tsaye
amma
wannan tsarin na komawa cewa kasuwa ta gwada darajar naira kaga dole ne darajar naira ta ragu amma shi ba wai shi shi kasa ya furta ba ya ce wai ya rage mata daraja kasuwa ne ta sa
kasuwa ce za ta rage mata daraja
sannan kuma eh to ba kaga shi ba shugaban kasa bane ba kasuwa ne kawai ta kawo haka so sannan kuma shi wancan tsarin da ake kai dole ne a bar shi saboda mutane suna amfani da wannan daman yake je wurin gwamnati an so jala Amurka araha yake je kuma kasuwa har har kudade sai tsira shi da tsada
yanzu ana haka nan
yanzu an daina saboda an ce kasuwa ne kawai ta shi farashi jala Amurka kamar yadda shi bankuna za su yi kai ya danganta da yanda ake saida ta a kasuwa sannan kuma a wancan tsarin za ka ga mutuna asara sosai yanda duk lokacin idan ka ga daraja a lokacin da gwamnati take sa shi a kan 168 ko kuma wani kayyadajjen daraja so mutane za su rinda yin zuwa suna buƙatar dala wurin gwamnati gwamnati ta rinda amfani da asusun kuɗaɗen waje biya irin waɗannan buƙatun wannan ya yi tasiri zai je yawan kuɗaɗen da muke da shi a kuɗaɗen ƙasashen waje a Najeriya kuma kamar yadda muka ce mu an ikonomi da abin da ba a sa shi kan equilibrium ba farashi na jirgin da su za a samu matsala akwai da yanzu za ka ga masu buƙatar dala ɗin sun fi yawan waɗanda suke samar da
dala
ɗin saboda an sa shi a ƙarƙashin equilibrium
kwarai ana wannan sabon shirin sai gashi kamfanin jirgin sama na United Airlines ya janye ya ba da sanar janyewa daga Najeriya saboda matsalar yadda ake sayar da kuɗaɗen waje ya ce yana samun matsalar wurin fitar da kuɗaɗen shi kuma babu tabbas shin a fannin kasuwanci cinikayya da tattalin arziki wani illa ne irin wannan zai yi ma tattalin arzikin ƙasar da kuma sha'anin sufuri
gaskiya ne kamar na fara bayani musamman ma zan yi la'akari da irin illar da zai kawo mana cikin ƙasa Najeriya kamar da nake yanzu da shigowa da abubuwa da kasashen waje zai ƙara tsada saboda kana buƙatar leroli da yawa yanzu domin ka samu kuɗin jala Amurka kwaya ɗaya ko kuma kuɗin wata ƙasa domin ka shigo da abubuwa kasancewa tattalin arzikin ƙasar mu ya dogara ne mafi yawanci da abubuwan da wasu ƙasashe suke samarwa sannan kuma wani dama yanzu halin da muke ciki akwai durƙushewar tattalin arzikin ƙasashen duniya baki ɗaya wanda muwa saboda kasancewa tattalin arzikin ƙasar mu yana dogara ne kan wasu ƙasashe to wannan rashin ci gaba za mu shigo da shi cikin ƙasar mu ko da har hawan farashi aka samu a wata ƙasa ya haɗa saboda muna shigo da kayan wayancin ƙasashen kuma sai mu shigo da wannan har hawan farashin kaya sannan duk da hakan kuma yanzu ga shi naira ta ƙara rage daraja to kai kenan za mu iya samun har hawan farashi a cikin a ƙasar Najeriya wannan zai kawo tasiri kuma wurin durƙushewar kananan kasuwanni da rage ma wasu mutane sha'awar shigowa kasan nan su yi sa hannun jari duk da cewa idan naira ta kara rage daraja akwai wani alfani da za mu samu kasancewa yanzu misali kamar mutumin da ke Amurka da dalar shi kwaya daya zai iya zuwa ya samu naira 350 ka kuɗi ne mai yawa
in zai shigo da kuɗi gida ba
shi kaga ko da ina ma magana ma misali wani mai hannun jari wanda ke da kuɗi yana so ya sa hannun jari da kaga kenan in ya shigo Najeriya da kuɗin shi dan kadan idan ya canza shi zai koma kuɗi masu yawa kuma muna da karancin yawan biyan ma'aikatan hannu a Najeriya kamar yanda ya sha babban da wasu kasashe wanda nasu yana da tsada so wannan zai jawo hankalin wasu masu sa hannu da masu sa hannun jari su shigo Najeriya saboda za su samu kuɗi masu yawa in aka yi la'akari da kuɗin Najeriya da yasu
to tun da ke kana wannan maganar a ganinka shin wannan sabon tsarin zai taimaka wa gina tattalin arzikin kasar
kamar da muke ba zai iya a wani lokaci a wani wuri amma a wani wuri kuma ba zai yi ba
kamar wani wuri zai gina kamar wani wuri ne ba zai gina ba
inda ba zai gina ba shine kamar da yawa daga nan hawan farashin kayayyaki sannan kuma dan samar da komai a cikin kasar mu Najeriya kamar yanda ne bayani cewa mu ne kasa ta 52 da muka fi kowace kasa yawan shigo da kayayyaki da kasashen waje sai kuma kamar yadda ne cewa duk abin da zaka shigo da shi kasar waje sai ka canza kudin ka na gida Najeriya ka amso kudin kasar waje kasashen waje saboda duniya ba kasa da take amfani da naira ko kuma take amsan naira a matsayin wani abu da za su ba amsa su ba da kayan masarufin shi inda zaka ce Niger amma shi ma Niger wannan dan kadan ne kuma za ka ga ba ma abu a gwamnati ake yin shi ba so dole ne sai mun miƙa naira mu mu an so kudin wasu kasashe to amma kuma yanzu ana buƙatar mu mu kai naira mai yawa domin mu hanci kudin kasashen waje to wannan mu kuma in misali kai kana da ma'aikata ko wata masana'anta to kaga yanzu za ka kashe kudade masu yawa yanzu domin ka shigo da wasu kaya sai kuma idan ka zo sai ka ƙara awwala farashin kayayyakin da kake saida saboda kai ma ka ci riba to shi kuma shi ne sayan abu a kasuwa kawai nan da nake da farashin ƙara tsada kamar yanzu misali kamar wutar lantarki mafi yawanci mutane suka so suka sa hannun jari a Najeriya za ka sai sa shi ne da kuɗin dalar Amurka sai kuma idan za a biya su wata riga ko wani kuɗin samar da wutar lantarki da suka yi za ka ga da dala ce ake biyan shi sai mu kuma Najeriya yanzu ka ga kenan sai mun biya kuɗin naira mu da yawa domin mu iya biyan su wannan dala ɗin da muke biyan shi ka ga mu kuɗin samar da wutar lantarki a ƙara mana tsada duk da cewa a wurin su biyo na ƙara tsada da daraja mu naira muke ta rage yadda har ake buƙatar mu kawo yawan ƙarin yawan naira da muke biyan shi domin mu biya su wannan abin da suke aiki da suke mana wannan zai ƙara daraja zai ƙara yawan farashin wutar lantarki da mutane su biya kuma wutar lantarki tana nan a cikin kowane kuɗin da ake kashewa wurin samar da abubuwa wannan shi ma zai ba da ta wurin hauhawan farashin kayayyaki sannan akwai masana'antu za su durƙushe saboda ba za su iya biyan kuɗin wutar lantarki ƙara ba ko kuma tsadar shigowar abubuwa ba za su iya biya ba don da sun durƙushe masu aiki a wurin sai su za su ga sun daina aiki a wurin.
Dakta mun gode sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda kuma ya kai mu mu ci gaba. To jama'a saboda karancin lokaci anan zamu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firarta mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ahmed Adamu da Chubahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya kuma a sha ruwa lafiya.
Yanda ka sami kuɗin ka ka shawuya ka sami kuɗin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.